بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أيامتن ونوني ميتار البركة نا تلاتة در اللاربة شابكي دواتن جماد الآخرة اجرش قبن حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دقى مكة زوا مدينة شكرا دبو ديا دقري هدو دشكرا أربعين دا هدو وان ديداتي دقوما دواتا ديا واتا يناير من هدية هاي هو رأى النبي عيسى لنا نمريم إذن تاريهي يا إنذنتا شكرا دبو بيو دا إشرين دا أكو ميلادية ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallaci mai tarin albarka da aka fi sani da masallacin Uhud yau zamu tashi darasi na 45 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara a satin da ya gabata mun fassara aya ta 232 fadin Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَكَ يَوْمَ مُتَاشِ آيَةَ 223 دَيْدَي kuma ita ce ayat da zamu fassara da ikon Allah subhanahu wa ta'ala insa mahalana alwaqt Allah subhanahu wa ta'ala muke roko da ya mana jagoranci duniya da alkiyama arama sai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما
نعم
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin wannan aya wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayni kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha ma'ana Allah ce wal walidatu mahifa mata wanda suka haifa yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain a bangaren abun da ya shafi shayarwa Allah ce su shayar ko su shayar da ƴaƴansu da suka haifa hawlaini kamilaini shekaru guda biyu cikakku liman arada ayyutim marada'a duk wanda yake nihin ya cika ya kai matuƙa gun cika shekarun cika shayarwa Allah ce wa 'alal mauludi lahu musu Allah mun wajabta mun dora yauni akan wanda bai iya haihuwa sai dai a haifa masa rizquhunna watan ya ciyar da su wa'annan yaran ta hanyar baiwa wa'annan matan abinci wa kiswatuhunna ya kuma tufatar da su wa'annan watan matan domin suna dauke da yauni mai girman gaske shine shayar da ƴaƴansu sai Allah ce bil ma'rufi gwargwadon iko gwargwadon abin da suke iya yi domin Allah ya ce la tukallafu nafsun illa wus'aha ubangi subhanahu wata'ala baya dora wa rayuwa sai abin da take iya dokawa Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu malaman tafsiri kan da kansu kan al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala da al-Imam Ibn Kathir da Ibn Ashur at-Tunisi a cikin littafinsa at-Tahrir wa at-Tanwir yace wannan ayar atafi ne Allah yayi ma'ana wani bayani ne kuma sai Allah ya dora akan bayanin da muka yi matan da aka saka da matan da aka saka yace to ma'anar wal walidatu yurdi'na auladahunna ai matan da mazan su suka sake su al mutallaqati kenan wanda aka rabu da su wanda suna da ƴaƴa da mazan da suka rabu da su insha Allah ce yurdi'na auladahunna yurdi'na khabar ne bi ma'anil amr wannan labari Allah yake bamu amma kuma ma'anar tsantsar ma'anar shine umarni kamar ana dora wani umarni ne yurdi'na wanda labari Allah yake bayarwa amma kuma yaqtadil madha yaqtadil amr kamar kana fahimtar umarni a ciki insha Allah ce malike cewa khabar ne bi ma'anil amr kuma kun san al'amuru kashi biyu ne akwai amrul istihbab sannan kuma akwai amrul ijab akwai amarkin da umarni ne za a baka amma kuma sai a ce in kaga dama umarni ne amma in kaga kana iyawa irin shine Allah subhanahu wataala yayi wasammai da kasi da duwatsu inda Allah yake cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati
inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
وبن سبحانه وتعالى كيتشوا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال مسألة من بجرد أمانة أكن سمي قدابكي لكم أسا قدابكي لدواء الدنيا باكي ديا Allah ya ce fa abaina ay yahmilnaha sai suka kasa suka ki su duki wannan amana duk da umarni ne amma al istihbab inji ibn abbas umarni ne Allah ya ba su amma ta hanyar mi in sun ga sa su iya da kuma akwai umarni ta hanyar ijab ta hanyar umarni ne amma kuma wajibi ne mutun yayi ina fatan mun fahimta irin yadda Allah subhanahu wataala ke cewa inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha kun ga wannan umarni ne ala wajhil ijab wajibi ne mutun ya bada amana da aka mika zuwa ga hannunsa walabi suka ce wannan da Allah ya ce yurdi'na auladahunna watan umarni ne Allah yake musu amma kuma ta hanyar in sun ga suna iya yiya tunda mazan da suke da ƴaƴa da su yanzu kuma ya dawo ba wata alaka ta zamantakewa tsakanin su da su yanzu suna zama ne na kawunan su ba suna zama karkashin wa'ancan mazajin ba to karkashin wanda sai suka yi tambayar mice ce ake ni da ar-rida'a ko ar-rida'a ana karanta ta da bil fatihi bi fatihi ra ko kuma bi kasriha kace ar-rida'a ko kuma ar-rida'a duka ya yana halitta a cikin lugha ta larabci suka ce abinda ake ni da ar-rida'a a lughatan shine watan maskul labani min ath-thadi shine tsotsar nono daga mama shine ake ni da ar-rida'a amma a gun malaman fiqhu idan aka ce ar-rida'a ko ar-rida'a suka ce isalu labnil mar'ati ila jawfi tiflin duna al-hawlain shine isar wato isar nono ai nonan mace kina dan dan adam kenan ba ana zan can dabba ba nonan dan adam mace ya isa a cikin makogarin wato dan da sabanin kamar dunal hawlain tun bi wuce shekara bi wannan shi ake ni da ridaa a shayar da mutun daga nono kuma wannan nonon ya wuce makoshin sa bayan shekara biyu wanda wannan ta'arifin idan ka samu littafin al-Usaymin ash-Sharhul Mumti' mujalladi na 13 shafi na 421 al-Usaymin alayhi rahmatullahi ta'ala yayi wannan bayani to menene hukuncin shayarwa a musulunci an suka ce dukkanin malamai guda hudu da al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbali sun tafi akan cewa ita shayarwa watan wajibi ne a shayar da yaro idza kana fi sinnir ridha in har matukar yana cikin shekaru na shayarwa duk dan da yake cikin shekarun shayarwa tun daga raja aka aihe sa har zuwa ya kai shekara biyu suka ce wannan wajibi ne a shayar da shi sai dai sun sabani duk sun yi sabani akan cewa shi shayarwa haƙi ne na mace ta shayar da ɗanta ko kuma a'a haƙi ne wanda ake dora mata haƙi ne wanda musulunci ya dora mata ko kuma a'a wannan abun za a ci lasta ta ne ta yi wasu ka ce haqqun alaiha fi halin zawjiyya matuƙar tana ƙarƙashin igiyar aurenka idan kuka idan ta haihu kuka samu ɗa to haƙi ne akan ta ta shayar da wannan yaro matuƙar tana ƙarƙashin igiyar aurenka ko kun fahimta idan tana ƙarƙashin igiyar aure to suka ce wannan haƙi ne akan ta ta shayar da wannan yaro sannan kuma ana dibin abin da yake irf ana dibin yanayi da kuma al'adar mutane suka ce yalzimuha in kana illa an takuna sharifa sharifatu zat sai in ta kasance ma'abuciya dukka ta kasance ita misali kaddara a ce matarka minister ce kaga ai tana da matsayi ko to sai ta haihu to kuma yanzu sai a ce wajibi ne sai ta shayar da wannan yaro suka ce idan ta zamanto sharifatu zat to wannan kuma sai dai a nemo mata wanda zai shayar mata da yaron ko da tana ƙarƙashin igiyar aure hukun fahimta saboda wasu muhimmat da suke akan ta kun bai ci karatu amma suka ce to a'a haqqun alaiha illam yaqbal alwalad ghayriha idan aka kai shi gun inda ake shayarwa sai ya kasa karban ya sha nonon wata mata to shari'ar musulunci akwai maqasid ana akwai abin da ake musulunci zai na kariya daga fiki akwai hifzun nafs tsare rayuwa to saboda kada rayuwarsa ta salwanta sai a cilasta mata ta shayar da wannan yaron amma in har za a samu wanda zai wata za ta shayar da wannan yaron suka ce bai zamanto wato wajibi ba akan ta suka ce a'a haqqun alaiha idza udima haƙi ne akan ta in an rasa wanda zai shayar da yaron in an rasa wanda zai shayar da wannan yaron suka ce haƙi ne wato akan ta ma kauli mafirin jayi idan mace tana ƙarƙashin igiyar aurenka kuna a matsayin mata da miji kuka samu karuwa ta da ko diya to haƙi ne akan ta ita ta shayar da wannan yaro ko kun fahimta amma kuma idan kuka rabu kuma wannan ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin ya za a kwashe daga wannan matsayin ya za a yi a daidaita Allah subhanahu wataala watan ya taimake mu sai wasu suka ce idan miji baban yaron ya mutu idan baban yaron ya mutu misalin ba rabuwa bane akai da uwar a'a baban mutuwa ne yayi suka ce ai wajibi ne ita uwar ta shayar da shi tunda mahaifinsa ya rasu suka ce a'a to kuma haƙin shayar da shi yana akan dangin mahaifinsa su za su dauki yaunin shayar da wannan yaron in ka dubi irin tarihi ma ai kun annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam lokacin da bayan mahaifinsa ta shayar da shi ai dangin mahaifinsa sun mika sawawa wa Halimatu Sa'adiyya a cikin Banu Sa'ad din ta shayar da shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam suka ce a'a idan babansa ya rasu Allah ya masa wafati to haƙin shayar da shi yana akan baitul mal gidauniya ta musulmi da ake tara kuɗi dan waqafi da zakka da ake kai ake tarawa dan biyan buƙatun musulmi to a cikin wannan dukiyar za a fitar a nemi wanda za ta shayar da wannan yaro amma kauli mafirin jayi in har mahaifinsa ya rasu wallahu ta'ala alam cewa mahaifiyarsa za ta shayar da shi sannan kuma tare da gudunmuwar dangin mahaifinsa wanda suke su ne al'asuba ku suke cin gadon sa kamar da malamu suka yi suka yi bayani sai Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini kaga ayyan su ne duk da su rabu da mazajen to bi hana a kira su uwayen wa'annan wannan yaran to sai Allah ya ce hawlaini ma'anar hawlain bi ma'ana shekara guda biyu shekaru guda biyu Allah yake ni hawlain bi ma'ana sanatai shekaru guda biyu sai liman arada an yutimma rada'a duk wanda yake da bukatar ya cika shekarun shayarwa a ƙarshen wannan ayar malamai suka tattauna da ayar take cikin suratul luqman ayata 14 da Allah yake tawassaina lil insani biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir rabb subhanahu wa ta'ala yake cewa wassaina lil insani biwalidayhi hamalathu ummuhu musu Allah mun yi wasiya game da dan annabi adam sha'anin mahaifa Allah yace watan ya kula da su sai Allah yace hamalathu ummuhu wahnan ala wahn mahaifinsa ta doke sa watan rauni tun yana daga mani yana mani wahala akan wahala larura akan larura jidali akan jidali laulayi akan laulayi tana fama sai Allah yace wa fisaluhu fi amaini kuma bayan ta zo ta haihe wannan yaron sai Allah yace kuma yayi bayanin wani aiki na gaba da ta yi shine watan shayarwa fisaluhu ta yaye sa fi amid Allah ce bayan shekara biyu ma'ana bayan ta ba sa nono na shekara biyu sai ta yaye sa ashe kaga shayarwa ba karamin al'amari bane ku tambaye mata su ba ku labari kusan shayarwa tafi haihuwa wuya shayarwa shayar da shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya dora idan aka rabu da mace da ciki to wajibi ne a kula da ita sai ta haihe abin da ke cikin cikinta idan kuma ta haihe ba ta tsaya daga nan ba zai dauki sharjikinta ne har ta kai lokacin za ta fidda yaron daga nono saboda akwai jidali a ciki saboda wannan jan da yake wannan tsotsar da yake malam akwai zafi idan mace ba ta zaman to mai hakuri ba ai sai san Allah ya juya ya ji malumai hikimar da aka mai da al'amarin ga mata saboda su sun fi tausayi da hakuri a rayuwa in namiji ne ba zai kana gari zaka buge danka ko kashi saka huta sai tai a huta saboda wahalar da ke da kai cikin shayarwar ko kun fahimta amma kaga cikin dare zai tayar da ita ita kana barci baka ma san ko ana yi ba da rana ma haka da dare haka ko da yaushe yana makale da ita tana bashi nono tsawon shekara biyu malam ka san ko ci jidari ne ai abun a jikinta ake ja a jikinta kaga akwai aiki kware daga sai ko shi yasa Allah yake cewa watan wa fisaluhu fi amali sai ce adashkuruni kai min godiya akan ni'ima ni da Allah da ne maka sai ce wali walidayka kuma ka gode ma mahaifanka ka dinga mahaifanka godiya domin sun yi fama akan ka kware da gaske yasa da bawo Allah yake cewa li ummika haqqun law alimta azimun mahaifiyarka na da haƙƙi akan ka mai girman gaske yasa wallahi idan mutum yana son albarka a rayuwa to ya lazumci mahaifansa ya gidu lazumci kyautata musu idan kana son ka samu albarka a rayuwa ka samu cin nasara da budewa al'amari ya zama to kullun zantanka ake kana ci gaba wallahi je ka sanya mahaifa gaba ka dinga fitta musu ka dibi duk wani malami na duniya da ya shahara tun daga watan tabi ai ka doka har zawwa zamanin da muke ciki idan kaga malami ya shahara a duniya wallahi ka je ka bincika tarihi sallan mahaifansa sagan shi ya kasance mutum ne yana kokarin kyautata musu a rayuwa to kyautata ma uwaye a rayuwa daga cikin abin da ke sanya Allah ya mutum albarka Allah subhanahu wataala ya datar da mu al-haqaf Allah yake cewa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ubani yake cewa nan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da dokar cikin da kuma yaye shi a hidda shi nono Allah ya ce wata 30 kaga idan ka doka wata 30 zai baka shekara nawa kenan shekara 2 da wata 6 saboda duk shekara tana da wata 12 idan ka hada 12 so 2 sai su baka wata 24 yasa ba suka ce idan mace ta yi aure ko kai aure matarka ta haihu da wata 6 to dan naka ne idan matarka ta haihu bayan wata 6 da tarewar ku wannan dan naka ne sai dalili Allah ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ashe ana iya dokar ciki a aihesa a wata 6 kun fice karatu wannan shari'a kenan Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da dokar cikin da kuma a yaye shi kaga idan kai da wata 30 shahra in ka haida can wal walidat yurdina auladahunna kai da shekara biyu idan ka haida wata 10 24 zai maka saura wata nawa ashe wata 6 sune watannin dokar ciki ko mun bace karatun saboda yaro ana sanya ma mutum nimfashi ne daga lokacin da wace wata 4 da kwana 10 shi yasa mun zo karatun me yake suna zancan iddar wanda mijinta ya mutu zamu yi wannan bayani yaro ana sanya masa nimfashi a cikin mahaifinsa bayan wata 4 da kwana 10 ne sai Allah yake cewa talasuna shahra kaga su shayar da su watan da haihuwa da shayarwa duka a tsawon wata guda 30 wa suka ce wannan fa hadha dalilun ana alla rida al hawlain laysa hatman suka ce wannan dalili ne akan cewa shayar da yaro shekara biyu ba doka bace ta wajibi kowanne sai yayi ba doka bace kowa sai yayi fa innahu yazuzu al fitam qabla al hawlain al imam ibn ashur da al imam al qurtubi suka ce yazuzu al fitam yana halitta a musulunci a yaye yaro bai kai shekara biyu ba ba dole bane sai an kai yaron shekara biyu saboda Allah ya ce liman arada an yutimma rada'a da wanda yake nihin watanya ya cika shekarun cika shayarwa ashe in kai kasa da shekara biyu ba kai laifi ba ko mun fahimta to suka ce kuma a cikin wannan bayani da Allah subhanahu wataala yayi watan akwai iyakance lokacin shayarwa saboda kad a samu sabani tsakanin miji da mata sai da kun rabu da ita kuma Allah ya dora maka yaunin ka kula da ita sai ta shayar da dandanka ba sai ta yaye sa to kenan dan ai maka hannunka mai sanda cewa idan ka rabu da matarka da jariri sai ta kasance kun yi jinga za ta shayar maka da yaro wanda shine shari'a cewa idan miji ya rabu da matarsa ba ta karkashin igiyarsa to kuma babu laifi su yi jinga akan ta shayar masa da yaro a zauna ayi yarjejeniya cewa duk wata ko duk sati ko duk wuni ga abin da zaki dinga zan dinga baki ko mun fahimta sai a zauna ayi lisahi to a matsayin ka dai mun taba zama tare kana tsohon mijina yanzu babu laifi tunda kai ne duk wata ka bada jika 250 gwar da goma go yo ai shesa ai akwai hikima a cikin wannan karatun da yawa saboda da ana aplike kai da wannan dokokin to ba wanda zai daga gaci sakin matarsa saboda ana son duka a kare mutuncin mata amma hanyar da mata ba su gano da wannan ba Allah ya gano da mu suka ce saboda a samu daidaita rishin sabani kad ya ce bai yarda ba in ta ce shekara biyu za ta yi tuba bulehi shine Allah yake cewa liman arada an yutimma ar-rida'a a wata aya Allah ke cewa fa in arda'na lakum ko fa atuhunna ujurahunna kuka ci kaga wannan dalili ne tunda zaka biya ta in tayar za ta shar maka da yaro kun rabu sai tayar da tayi halacci dan halacci ne gare ta ba laifi bane kuma ba rashin kunya bane tace ita ba ta shar dan sai an biya ta Allah ce fa in arda'na lakum in har suka yarda matan da kuka rabu da su suka ce za ku shar da dadin yanku nono to Allah ce fa'atuhunna ujurahunna ku ba su ladar aikin su da suka yi muku domin haƙƙin shayarwa ciyarwa ku ne Allah ya dora akan ku akan gun maluman qira'at sun yi sabani wajen karanta wannan aya wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a imam mujahid abun da ya karanta liman arada an tatimma rida'a badalan min al ya'i sai kawo ta liman arada an tatimma da wanda take nihin ta cika sai kawo ta'un shi kuma ibnu abbas a qira'a sai zina karantawa ce liman arada an yakmila rida'a ko an yakmila rida'a da wanda yake son ya cika shayarwa wannan aujibu ne na qira'at amma dai malaman tafsiri suke cewa wannan shekarun guda biyu wajibi ne duk dan da za a shayar to a kiyaye kada ya zamanto an ketare su da nisa sannan kuma kada ayu kasa kwarai domin akwai hikimar sanya shekai a sha da yaro shekara biyu alkintace ya tabbatar da wannan wanda wata rana Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda da yazo akan wannan bayani yana fassara wannan ayar ko ai masa tambaya ne akan wannan sai yake cewa wannan game da yaron da yayi wata yayi wata shidda ne a cikin cikin mahaifiyarsa ma'ana duk dan da aka haifa dan wata shidda to shine za a bai wa nono tsawon shekara shekara biyu yace idan ya kai wata bakwai to kaga kenan shekara biyu ba wata nawa za ba wata daya idan za a shayar da shi tsawon wata 23 idan kuma yaron dan wata 8 ne za a shayar da shi ne watan tsawon wata 22 idan kuma dan wata 9 ne za a shayar da shi tsawon wata 21 su kun fahimci wannan karatun ba a fatawar Abdullahi dan Abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhu arda yace wannan mas'alar shi a iya fahimtarsa da ya fahimci alqur'ani abinda ya fahimta shine da Allah yace wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada an tutimma ar-rida'a sai yace ai ana zancen yaron da ya wata 6 ne idan yaron kika aihe shi a wata 6 sai a ce nonon zai sha na tsawon shekara 2 ne wata wato zai sha nonon tsawon wata 20-24 idan kuma dan watan 8 eh dan watan 7 ne kenan zai sha wata nonon wata 23 idan dan watan 8 ne za a bashi 22 idan dan watan 9 ne za a bashi wato 20-21 sai Allah yake cewa yace dalili saboda Allah ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra dalilin sai ce aya abin da fahimta Allah ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 da dokar cikin da yaye shi gaba daya wata 30 ashe kaga idan ka auna a wata 30 in yaro yayi wata 6 a cikin ciki aka haife sa idan za a bashi nono ne tsawon wata 20-24 wallahu ta'ala a'lam wa kagashin wannan mas'alar sai malami suka tattauna wai shin menene hikimar ko kuma menene fa'idar shayarwa tsawon shekara biyu tunda dai Allah yace ayi shayar tsawon shekara biyu to ba shakka duk abin da Allah za ya faɗa to akwai hikima a cikin wannan al'amarin alimahu man alima wa jahilahu man jahila ko ka fahimci abu ko kuma ka jahilci wannan abun suka ce daga cikin hikimar mace ta shayar da ɗanɗanta shekara shekara biyu suka ce na fari akwai adda'amul ghiza'i tana taimaka ma yaro wajen ya samu ingantaccen abinci domin duk abin da za a bai wa yaro a lokacin kafin ya kai shekara biyu to baya taba zama daidai da irin abin da zai samu cikin cikin abin da ke da kwai nan abinci cikin nonanta ba zai wadatar ba suka ce na biyu daga cikin fa'idar shayar da yaro shekara biyu akwai al-wiqayatu min al-amrad shayarwa tsawon shekara biyu yana kare yaro yana katange sa daga fadawa daga cikin rashin lafiya da ake fama da su a zamanance ba yaro nono ya sha a sha da shi shekara biyu to yana taimaka ma yaro wajen wato ya kukuta da ikon Allah da cututtuka da yaro suke fama da shi irin abu ne shafi tamuwa da sauran irin duk rashin lafiya da yaro yake ɗauka suka ce kai hatta irin gudanawa in yaro zai a dinga bashi nono a lokacin da ya kamata kuma a bisa tsarin da ya kamata to gudanawa ma ba za yi ba abu na uku suka ce ta'aziz sihatul dimag shayarwa tsawon shekara biyu yana taimaka ma yaro yana karfafa kwakwalwarsa ba yaro nono ya sha tsawon shekara biyu na ga cikin abin da ke taimaka ma yaro ya zama to intelligent mutum mai kokari ko kun fahimta a ba yaro ya sha nono tsawon shekara biyu sha da shi shekara biyu to yana taimaka masa wajen inganta samfarin kwakwalwarsa ya zama to zaki wajen mai kaifin hadda shi yasa duk wanda suka fahimta to ba su tuka yarda ba da irin nonon na konko ko kuma na dabba saboda akwai bambanci tsakanin nonon dabba da nonon mutum akwai bambanci har lafiya ma wannan yafi karawa abin na wanda suka ce shu'urut tiflu birraha duk lokacin da aka ba yaro nono tsawon shekara biyu to yana samun wani hutu na jikinsa za ka gansa masha Allah ya yi dan mulmul ya dan dare ya dan baje ko kun fahimta duk wanda ake bashi nono aka ba sha da shi tsawon shekara biyu to za ka samu sha wannan yaron masha Allah ya yi kiba za ka shi dan duma da shi sannan kuma suka ce na biyar yana sanya wa yaro ya zamanto mai yarbu da kwaramniya daga cikin amfanin sha da yaro shekara biyu yana hana ma yaro kwaramniya da kirkirita Malam Jabir ba yaro nono ya sha tsawon shekara bi yana hana ma yaro kirita. Sannan kuma abu na gaba suka ce yana karfafa wato alaka mai girman gaske tsakanin yaro da mahaifiyarsa. Yana karfafa daga lokacin take rungumarsa, wannan yana shafar yana jin kanshinta, to ko da shi zai zamanto abin tausayinsa a duniya ba kawatta. Yasa wanda suka waye ba sa yarda a shayar musu da yara, saboda suna buƙatar su samu tarahum bainahum wa baina auladihim, su samu tausayi tsakaninsu da ƴaƴansu. Sannan kuma abu na gaba suka ce irin waɗannan cinonan mahaifiya yana ɗauke da duk samfari na vitamin, duk wani vitamin da ka sani to akwai shi cikin nonon da mace take sha da ɗanɗanta da shi. Sannan kuma shi wannan nonon daga wata uku zuwa wata uku Allah yake canza ma nonon vitamin. Duk wata uku za a canza ma nonon da ake shayarwa vitamin, za a ƙara masa sinadari, wanda yanzu ya wata uku to ya kai wani mataki kenan ko, to za a ƙara masa ni vitamin, kuma Allah ke yi wannan. Sannan kuma wannan nonon wato suka ce yana da ƙarancin sikari, ma'ana bai sa diabetes, bai sa wani istoma, ka ji ka sha yana tsami na taso maka, ba irin wannan bane, ba yi. Suka ce kuma yana taimakawa wajen a fare wanda ke narki abinci, uwar hanzagiya ta samu ta dinga ta yi kwari, kamar ba yaro nono ya sha yana sanya uwar hanzagiyarsa ta yi kwari ta zama to karfaffa. Wannan abin da ya shafi bangaren yaro kenan. Sai ta bangaren mahaifiyarta, daga cikin amfani a gurguje yana taimakawa uwa akan ta kasance waton ita ma ta dan cike ta dan baje, ita tana sanya ba su dole sai ta yi hangan diba, ta yi shanki ba, to in za ta shayar da yaron ta, to ita ma za ta samu lafiyar jiki. Sannan kuma yana taimakawa mahaifarta ta matse, saboda lokacin da ta dauki juna biyu mahaifarta tana budawa, to idan ta buda kuma ta haihu tana a bude, to ba yaro nono tsawon shekara biyu daga cikin abin da ke meda mahaifarta ta zamanto inda take. Sannan kuma duk likitoci sun sani cewa shayar da yaro akai-akai na cikin abin da ke hana mace ɗaukar juna biyu, ko bata sha magani ba na hana ciki. Me ku ɗauka daga kakanninmu da uwaye, sun san wani finin ne, sun san wani allura da tiyo, ba su sani ba. Akwai adadin da ake so mace ta ba yaro nono a wuni, to in za ta kiyaye wannan adadin da ikon Allah ba za ta samu juna biyu, saboda wannan jinin ne ake narkarwa a mila shi kuma nono. Wani abu sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan a gurguje kenan ko. Sannan kuma shayar da yaro daga cikin abin da ke hana wa mace damuwa bayan haihuwa, irin wannan in za ta shayar da shi, to irin wannan masarin da ake yi to ba za ta yi su ba. Ka san so da yawa mace ta haihu tana fama da rashin lafiya, wata ciyan kunne, wata ciyan nono, wata ciyan idanu da sauransu, duka wa'innan matsala ce ta rashin daurewa, saboda da farkon akwai zafi, to sai an daure an jimre, sannan a samu wannan abun. Sannan kuma suka ce yana kare mace da abkuwa a cikin rashin lafiya, irin abin da shafi kansarkin mama, da kuma irin abin da shafi hawan jini, ma'ana ba da nono akai-akai na daga cikin abin da ke magance hawan jini, da kuma abin da shafi hawan watan kansar na gaba na al'aura. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Sai Allah ya ce wa 'alal mawludi lahu rizquhunna, mun dora wajibi akan wanda bai iya haihuwa, wanda ake haifa masa ko wanda aka haifa ma ɗa, Allah ya ce rizquhunna, ya ciyar da su. Ma'ana ai 'alal abbi, wajibi ne akan uba ya ciyar da wato rizquhunna, bi ma'ana ya ciyar da su abinci, domin duk inda kake jin Allah na kawo kalmar rizq, to ana nufin abinci ne, ba arziki ba ake nufi. To Allah ya ce mun dora wajibi akan wanda bai haihuwa da kansa, sai dai a haifa masa, namiji kenan ko. To Allah ya ce rizquhunna, ya ciyar da su wa'annan matan. To kuma kun rabu da ita, to mene ciyar da ita? A'a, ba ita bane zaka ciyar da abin da ke cikin cikinta ne, ko kuma abin da take shayarwa ita abincin, saboda yaron ba zai samu abinci ba sai ta ni, sai in ta ci, to tunda sai ta ci abincin yake zuwa gare sa, to sai Allah ya dora, sai yayi idafa, yace su za a ciyar. Ashe wajibi ne akan duk wanda ya raba da matarsa tana dan da ko tana da juna biyu, to ya ciyar da ita. Fa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin hatta yada'na hamlahunna, in sun zamanto masu juna biyu, Allah ya ce wajibi ne ku ciyar da su. Ka rabu da tana gidansu, amma dole ka ciyar da ita abincin sahi, alal aqalla abincin su uku a wuri, saboda in bata ci ba wannan abun akwai matsala a ciki. to ka ciyar da ita haka in bata sha in bata ci ba to ba za ta iya shayar da yaron yadda ya kamata ba to kuma shi musulunci yana kariyar inci dan annabi adam inci ne na wannan yaro a shayar da shi kuma haƙi ne kai akan babansa ka shayar da shi to kuma yanzu babu mama sa a gida to kuma dole ne kai ka shayar ka kula da ka bata wani abu dan ta kula maka da da wannan yaron domin amana ce amana ce mai girma Allah ya dora akan mu kaga suka ce watan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rizquhunna suka ce dalili ne akan mutun ya ciyar da dan dansa saboda raunin shi yaron da ka sa wasa yana jari ba zai iya tahiya ya nemo ma kansa ba to tunda baya iya nemowa da kansa kai ne Allah ya dora ma amma sai Allah ya ce a'a abai wa matan kamar da muka fada saboda abinci na zuwa ne ta ta dalilin su dukkanin malamai sun yi ittifakin cewa watan mutun zai ciyar da dansa wanda bai da kuɗi mutum zai ciyar da ɗanɗansa wajibi ne mutum ya ciyar da yaransa to in kuma ka zauna baka ciyarwa ɗiyanka kuma za a kai ƙarar kari za a yi maka nasiha daga fari in talauci ne sanya to kuma wajibi ne akan al'ummar suke rayuwa su tallafa maka shi yasa ai a ƙa'ida akwai baitul mal da ake yi na taimakawa musulmi masu ƙaramin ƙarfi ba bara za ka yi ba wata rana wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce da ta Hind bintu Utbah yace ya annabin Allah inna aba sufyan rajulun shahihun yace ya annabin Allah miji na abu sufyan mutun ne mai mako mai riwa gashi da kudi amma kuma bai saki kusan daga cikin abin da mata suka tsada duk mace ta tsada namiji wanda bai sakin hannu eh duk mace ta tsada namiji wanda kuma ba sifa bace mai kyau ta zama to mutum mai mako kai in za a amsa kudi gare ka sai an yi da gaske wallahi wata in za ta amshi kuɗi da mijinta malam Jabir ta kammala plan ne kala kala gada kala kala cikin goma da kyar ɗaya ta samu ta ci saboda tsabar makonsa bai saki to ba a son haka da ta ce mijina mutum ne shahihun mai riwa abincin da za mu ci bai iya ba mu abin da zai mutum wadata kuma ba babu bane akwai abinci abin da za mu ci mu koshi ba zai iya ba mu ba sai in ni na ƙara na in bayan ya fita sai kuma na ƙara ɗibo abincin na ƙara ta ce manzon Allah shin haka da nayi akwai laifi a kansa sai manzon Allah ya ce mata ba laifi kuma dai ta kasance hakan kuma kina da yara da shi haƙƙi ne ya ce da waɗannan yaran to kuma ya kasa kuma akwai abun manzon Allah ya ce a'a watan babu laifi watan khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf ya ce mata ki doka ki ɗibi abun da ke isar ki ke da ƴaƴanki amma bil ma'ruf ki ji tsoron Allah ki kadban da banda dan ne fa ake samun matsala da wasu matan mabannata ne shi yasa wani bai rabbe ya zana kilan mangaza kullu aljushi yake saboda in ka bar sa to za a maka banna akwai wanda tsabar reni fa da wawanci ko kuma da kai an doke ka sa kare to komai mijin wata makoce ta za ta je ta saya sai ta zo ke wanta dan min dan mai kinnan kai naka na gidanka na banza ne ita mijin ta ya bata kuɗi kuma za ta kimshi saboda zuba a dashe sai ta in ta samu matar ka wawanya ba ta saki take ba kai kuma kana rabe ta muke ga na wata guda to kakin sai a dakula maka lisafi sai a zo ana amso amso kawo kawo kakin ajima kuma sai ga kuma kun fara samun sabani da ita Allah ya sauke da haka in zaki diba nabi ce bale yake diba amma ki dibi abin da zai wadatar da ke bil ma'ruf da Allah ya ce bil ma'ruf kin nan gurgurdan iko a cikin abin da shari'a in mutum aka yi to ba za a wuce ketar iba ketar iyaka ba min ghairi tafritin wala ifrat kad ayi kad a yi ƙasa ƙasa kuma kad a wuce gona da iri ba a buƙatar albazaranci wala tubazzir tabzira li al mubazzirina kanu ikhwana shayatin ba a buƙatar wajen ciyarwa kai israfi ka karamin tu mubannaci akwai wanda shi in ya tashi sai ya sayo kalan nama biyar sai a rasa wani za a ci sauran sai an diga zuba cikin kubel kaga wannan bannaci iya abin da ake da buƙata ake iya cinyewa shi za a ci za a dafa zaka bayar amma abin da zaman to za a dinga banna har ana sa cikin shara to wannan banna ce kuma kakka ba su abin da ba zai wadatar da su ba sai sun koma kuma suna wani manage da yadda za shi ishe su to kakkai wannan Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai Allah ce la tukallafu nafsun illa wus'aha Allah ce ba mu dorawa rayuwa sai abin da take iya dukawa duk abin da kaga Allah ya ce kai to wallahi Allah ya san ka iya yi ne duk abin da kaji ubangiji ya ce buyi to Allah subhanahu wataala na da ilimi akan wannan abin za mu iya yi duk abin da Allah ya san ba za ka iya yi ba to Allah bai dora maka yanzu kaga haihuwa da dokar ciki da shayarwa Allah ya san ba mu iya yi mu maza shi yasa Allah bai dora mana ba amma bai dan kuɗi duk inda ake da ana zuwa lahira da neman kudi wallahi akwai da sai sun ta yi neman su da ana zuwa lahira a nemo kudi to akwai wanda tsabar san kudi sai ya je ya nemo amma har kaga ciki kawai wannan bai iya ba ina ne mutane kaga irin da ake mutanen walakanci ba mutun ya kama hanyar sahara zai ta ligi kaga sai amina shi kamar kuri kuma duka dan dai ya kare mutuncin kansa ne to kaga wannan kowa da irin inda Allah yake tsira shi iya abun da take iya dokawa iya abun da Allah yake dora maka wani zuciya sta na fadi zai iya doka sai Allah ya kara masa sharri da yawa to wani kuma baya iyawa to Allah yake cewa la tukallafu nafsun illa wus'aha Allah ce ba mu dora wa rayuwa watan sai abun da take iya sai abun take iya dokawa al-imam al-qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala yace a cikin wannan ayar ana karantar da mu cewa akwai abun da ake nuhi da miji shine watan kula da sharjikin yaro tarbiyarsa ma'ana tarbiyantar da yaro abun da ake kira al-hidana ko al-hidana tarbiyantarwa wanda shi haƙƙi ne suka ce iftu man la yastaqillu bi amrihi wa tarbiyatihi wa wiqayatihi shine kiyaye wanda baya iya tsayuwa da al'amarinsa da kuma tarbiyantar da shi da kare sa da duk abun da zai halakar da shi kuma zai tutar da shi wanda wannan abun galiban yana faruwa ne idan babu mahaifiyar mutum a cikin gida sana taba ga yanku cewa daga cikin abun da aka zano masu yin tarbiyya Allah bai kira ba matar uba za ta yi tarbiyya Allah bai sanya ba ba ta cikin tsarin masu ba da tarbiyya ko kun baita shi yasa Allah ya ce la tukallafu nafsun illa wus'a Imam Qutubi ce wannan ana karantar da mu kula da yaran mu jarirai bayan arabu da mahaifansu to ya za a yi suka ce wannan hidanakin nan dukkanin malamai sun yi taro akan cewa idan miji ya rabu da matarsa to ita tafi cancanta ta riƙe yaro matuƙar ba ta yi aure ba idan mutum ya rabu da mace suna da yaro da ita to in har ba ta yi aure ba to ita ce tafi cancanta da ta riƙe wannan yaro saboda wata mace suka yi rikici da mijinta akan tana son ɗanta kuma ya hana mata sun rabu sai ta zo wajen shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya annabin Allah cikina ya kasance wurin kwanciya da wannan yaron sannan kuma ya kasance mashayarsa shine daga nonuwana kuma hannaye sun kasance abun tirirayarsa yau yana so ya raba ni da shi sai manzo Allah ya ce mata rike wannan yaron matukar baki a wurin kika fi cancanta anti ahqqu bihi ma lam tatazawwaji ke ciki kika fi cancanta da ki rike matukar baki aure ba ashe idan mace ta rabu da mijinta suna da yaro to kula da shi da tarbiyantarwa aiki ne wanda ita za ta yi in har ba ta yi aure ba amma dukkanin malamai sun yi tafakin cewa in har ta yi aure to kuma yanzu za a dubi wanda ya cancanta bayan ta wannan mas'ala ce da malamai suka tattauna akan ta malaman mazahibul arba sun yi maganganu akai amma kauli mafi rinjaye shine cewa za a bai wa al khala shine kaunata koyayenta idan ka rabu da mace tana da kauna koya to wannan kaunar koya su suka fi cancanta da sukar tarbiyyar wannan yaron dalili suka ce hadisin annabi sai dik cewa al khalatu bi manzilatil ita kaunar uwa matsayin uwa take a rayuwa kaunar uwa matsayin uwa to in kuma aka rasa babu kaunar uwa suka ce sai adibi wanda yake da tausayi da kuma hakuri na zamantakewa da yara sai a bashi kula da wannan tarbiyyar kuma ba za a dura cewa ba dole sai bangaren babansa ko kuma bangaren mamansa a'a za a sanya lura ne akan wanda yake iyawa wanda akwai shurut na wanda shi wanda zai kula da yaron sai ya ci wasu shurut da kamar haka da fara zaman to mai hankali domin ba a dokar da a ba mahaukaci sannan kuma sai ya balaga ba a dokar da a ba karamin yaro wanda bai da tarbiyyar wanda bai san inda duniya ta samu gaba ba ya zai saita wani abu na uku sai sun hadu a cikin addini da wanda za a renan da wanda zai reno shi ma sai ya ranto addini su guda sannan kuma shi wanda zai renon ya kasance yana da iko iya ba da tarbiyya ya iya ba da tarbiyya sannan kuma ya kasance bayan wannan duka bayan mahaifiyarsa ta yi aure ne in akwai ita za ta yi kula da wannan yaron da wanda nake jan hankalin wasu daga cikin uwaye suke kai ɗiyarsu garderi ba sa bincike kaga mutum ya ce ɗansa garderi ta yi wanda zai zo ya kula da yaron ki baya da akida ba musulmi bane kuma ki yarda ko kuma irin wasu lakulluka da mutun zai kai dan sa a karantar da shi alhali kuma ka yakini 100% dan da yake karantar da ake karantar da shi dan naka malamin sa ba musulmi bane to wannan yake iya lalata tarbiyar sa shi sa ba a yarda ba ka kai danka a matsayin musulmi gun wanda ba musulmi ya karantar da shi ba yarda ba in har akwai musulmin da yake iya karantar da shi Allah subhanahu wataala ya yadatar da mu sai kuma shekarun shayarwa shine shekara mutun ya kai shi iya bambanta ba lokacin shekarun tarbiyantarwa shine sinnul tamyiz yaro iya bambantawa idan yaro ya iya bambanta tsakai bambantawa to malamai sun yi sabani anan in har yaro zai iya bambantawa ai san abin da ke masa dadi da abin da bai masa dadi suka ce wasu suka ce ai baban sa shi zai rike sa wannan shine zance Abu Hanifa al-Imam Malik yace wa al-ummu ahaqqu bihi hatta yablugh uwar ita ce tafi cancanta da ta rike shi sai in ya balaga amma al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad suka ce annahu yukhayyaru bainahuma za a bashi zabi ne yaro ne aka rubu da mamarsa yana gun mamarsa sai dan girma sai yayi wayo to yanzu in wa zai ci gaba da rike sa suka ce za a zauna a tantance sai a bashi zabi irin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da wani yaro da yazo gun sa da shi da mamarsa take cewa gashi miji da yana so ya karbi yaron daga hannuna kuma yana son ya zauna da ni sai manzon Allah ya ce masa wannan babanka ne wannan mamaka ne wa kake son ka zauna da shi sai yaron ya kalle baban sa ya kalle mamarsa sai yazo ya rike hannun mamarsa sai manzon Allah ya ce je da shi haka kenan za a bashi khiyari amma in mace ce suka ce kuma babu khiyari akan ta wanda za ta zauna ne wajen mahaifiyarta sai in ta yi aure in ji wasu za ta zauna gun mamata sai in ta yi aure suka ce a in ji Abu Hanifa ce idan ta kai shekara ta fara haila sai ta fara haida ta kai shekarun haila to za a karbo ta daga mamar a kama baban ita ne amma al-Imam wannan Imam Abu Ahmad ibn Hanbal yake cewa in ta kai shekara 7 tana kai shekara 7 za a karbo ta daga uban wanda al-Imam Shafi yake cewa to khayyar za a bata zabi sai dai kauli mafi rinjaye shine za a bar ta ne wajen mahaifinta in har akwai wanda zai iya kula da tarbiyyanta sai Allah ya ce la tudarra ar makaranta ayar sai murhi akanta
la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف
نعم
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
الله يتي لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده كد اتأور watan ta cutar da uban ta hanyar dalilin dan ce la tudarra walidatun bi waladiha kada uwa ta cutar da danta ai ta cutar da mijin da suka rawu da shi ta dalilin yaron wala mauludun lahu bi waladihi shi ma kada mijin da aka rabu ya rabu da mahaifiyar matarsa mahaifiyar dan dansa to kada ya cutar da ita wannan uwar to ma suka ce wannan a dunkule abinda za a iya faɗa kamar fassara shine kan ita uwar ta kiyarda ta shayar da yaron bayan mijin ya rabu da ita kuma ta nemi baban yaron ya bata fiye da yadda abinda ta san cewa bai baya da shi shine la tudarra walida ko kuma fahimta kada ita uwar da aka rabu da ita take shayarwa Allah ce kada ta kuskura ta cutar da mijinta da ya rabu da ita ta hanyar dan da suke tsakanin su ma'ana ta ce ba za ta shayar da yaron ba dan ta kuntata wa mijin ko kuma a'a sai an bata abinda ta san uban baya da halin bayarwa to Allah ya ce kada yi wannan shi ma uban Allah ya ce kada ya kuskure ya cutar da ita ta hanyar rishin bata abinda zai ishe ta wajen ci da sha da za ta iya sha da wannan yaron da kyawu ko kun fahimta ko kuma ya hana mata shayar da dandan gaba da in tana bukata idan mutun ya rabu da mata sa take da ragaba take da bukatuwar ta sha da dandan ta Allah ya ce kada ka hana ta ku kun bayyanta kuma kakka hana mata abinda za ta ci dan ta shayar da wannan wannan yaron sai Allah ce wa alal warithi mislu zalika mun dora akan alwaris wanda yake gado misalin haka sai suka yi sabani akan waye alwaris suka ce shine as-sabi ma'ana an dora akan mai cin gadan uban kenan waye mai cin gadan uban dan to mislu zalika shi ma kwatankwacin wannan ma'ana al-imamu ad-dhahhak yake cewa ai law mata da za a ce yaron da za a ce uban ya mutu to an dora ma su dangina suke cin gado tare da yaron su kula da yaron masu cin gado tare da yaro mutun nawa ne cikin masu cin gado cikin maza mutun nawa ne eh cikin maza duka gabaɗaya Allah akwai bukatun kuma ilmul fara'id na taba gayin su anan adadin masu cin gado a maza sha nawa cikin mata dai mutum goma ne a bitafsil cikin mata mutum goma ke cin gado to cikin mazan fa to goyen waje mu ne ma daga cikin masu cin gado ga sunan adadin mun san su da kai duk mun san su to Allah ya dora akan waɗannan masu cin gadan tare da yaro su kula da shi ko kun fahimta wannan shine fatawar fa'intar al-imam Qatada da al-imam Sadi da al-Hasan da Umar dan Khattab al-imam ad-Dhahhak yake cewa in mata abu sabi wal sabi mal akhadha ridaihi min al-mal idan baban yaron ya mutu sai ya bar yaron to in uban na da kuɗi to za a ciyar da in yaron na da kuɗin da aka bar masa na gado to a cikin kuɗin gadon za a ɗauka a shayar da shi in kuma bai da kuɗi to kuma sai a koma wajen al'asaba masu cin gado cikin mazan su dawo su ba su abin nan su me yake da suna su ciyar da yaron Allah jami'ul ba lokaci mu idan ayar a takaice za mu yi wannan bayani wanda sati na zamu sai mu ɗauki sabon karatu a abin nan Imam Malik yake cewa la tudara wahida bi ma'ana ai kada a cutar da ita ta hanyar shayarwa sai Allah ya ce wa in aradtum an tastardi'u auladakum idan har kuna son su matan su shayar muku da ayyanku to fala junaha alaikum na'am wa in arada fisalan idan suka yi niyyar wato yayi yaron aka yi niyyar a yaye shi daga shayarwa an taradin Allah ce kuma bayan an zauna an yi shawara tsakanin ita uwa da uba ashe in za a shayar da yaro kuskure da mata suke shi ne sai kaji an ce a yi da maka yaro nono to kuskure ne to in za a shidda shi sai an zauna da kai in ka yarda bayanin ya zo ƙarshe duka a malam jagiru duka mun zo ƙarshen bayanin iya fuka a waraka ne ba ma rubuta abin ba iya ƙarshe to za ku zauna da ita ne ku tattauna cewa ya kamata a fidda yaron to fiddarwa ya tabbata da karantar da ake yi yadda ake fiddarwa wala ce wata shawurin kuma bayan an zauna an yi shawara akan za a fidda wannan yaro Allah ce fala junaha alaihima ba laihi su zartar da abin da suka yi tsaida a cikin zaman su na shawara wa in aradtum an tastardi'u auladakum in kuma har kuna son ku nemo wadiyanku masu shayarwa wanda ba su uwayensu ba to Allah ce fala junaha alaikum ba laihi gare ku akan ka kamo danka da gun matarka da ta haife sa ka ba miƙa mota mata ta shayar maka da shi amma da sharadi idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf idan kuka miƙa abunda kuka yi jinga da su Allah ce gurgudan iko sai Allah yake cewa wattaqullaha ku tsoraci Allah subhanahu wataala cikin al'amurra game da bin hukuncin Allah subhanahu wataala a fidda sarrai da kuma al'ada a yadda Allah ya karantar wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir san dai cewa duk abunda kuke aikatawa ubangiji subhanahu wataala yana sanar da duk abunda muke aikatawa a rayuwa Allah yana sane basirun yana ganin duk abin da ake yi ashe duk abin da zake dan cutarwa to Allah ya sani dan ka kudata maka Allah ya ce muna sane kuma in kun bi shari'ar ma mun sani in ba ku bi ma Allah ya ce mun sani to kuma shi Allah shi ne wanda yake yin sakamako a gobe alkiyama fata ma Allah subhanahu wataala ya datar da mu fa khairul kalam ma qalla wa dalla abin da muka fada zaman to gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu lada uskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna tawassul da sunayen Allah al-hayyu al-qayyum buqatu muna al-khairi Allah ya biya muna ya Allah ka gafarta mu uwaye mu kurakuran su ya Allah maras lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allah ka sanya albarka a rayuwar mu Allah ka sanya albarka a zuriyar mu Allah ka sanya albarka a iyalin mu Allah ka sanya albarka a kasuwancin mu Allah ka sanya albarka a ayyukan mu Allah ka sanya albarka a karatun mu Allah ka sanya albarka a ilimin mu Allah ka sanya albarka a rayuwar mu baki daya wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.